نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوات رمضان هجرة دبو ليا دريه دو دا أربعين دبيو وان ديزو أشرين دا ليا قوات مهدو دبو بيو دا أشرين دا ليا زام تاشي أتكين سورة البقرة زام تاشي دي آيات داري دا حمسن دا أكو زوا داري دا حمسن دا بوكي نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قوات باي وألا ذات مسلنتا كنزو ذاك مسلنتا كنزو ذاك مسلنتا kece kike sha'awar musulunci ko wani ya takura ki yayi miki dole akwai wanda yayi miki dole ko ke kika yadda ke kika yadda ko to bari in ga ya miki abinda ake musulunta da shi in kin yadda kin musulunta ashhadu ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amin kince daga yau kin yadda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda kin amince kin yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kin amince wani addini kike yi ada Kirista kike yi da to yanzu kin zama musulma kenan ya sunan ki yake Sadiya Your name is Sadia. Do you want to change your name? Okay.
Your name before.
Joy. Okay. You now change to Sadia. Halima to Sadia. You are now Muslima Halima to Sadia. You are welcome. Congratulations. ɗan uwanmu waɗanda suke aiwatar da kula da mata masu musulunta ga ƴakwoku nan Sadiya sai a ji a koya mata addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu da ita a ciki Allah subhanahu wa ta'ala na'am karanto alaramma
a'udhu billahi minash ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
أولا آيو يدى الله سبحانه وتعالى ya saukar da su daga aya ta 153 zuwa aya ta 157 a cikin suratul baqara wadannan ayoyi suna magana ne akan wasu muhimman sakonni da suka shafi rayuwar musulmi ta daidaiku da kuma rayuwar musulmi ta gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku wadanda kuka yi imani يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا استعينوا كنيمة مكو بالصبر دين حقولي والصلاة دكما ينصلى أكل لوكتي فرلا دنافلا إن الله للي حقيقة الله سبحانه وتعالى مع الصابرين ينا تاري دما صحقولي ينا تيمكنسو yana ba su agaji yana ba su kariya yana shiga lamarin su wala taqulu kada ku fada liman yuqtalu fi sabilillah ga wadanda aka kashe su a tafarkin Allah amwatun kada ku ce wadannan ai matattu ne duk da gashi a zahiri ransu ya fita daga jikin su to amma kuma a wajen Allah ba matattu bane bal ahyaun Allah ya ce bari wannan magana sura yayyu ne walakin la tash'urun sai dai buku san wace irin rayuwa suke yi ba sai Allah ya gaya muku wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi Allah ta'ala ya ce na rantse sai na gwada ku sai na jarabce ku bi shay'in da wani abu min al-khawfi na tsoro sai kun samu kanku a cikin halin tsoro ko tsoro na daidaiku ko kuma tsoro ga magari wal ju' ko kuma halin yunwa ta daidaiku ko yunwa ga magari wa naqasin min al amwali da kuma tawayar dukiya ko ta daidaiku ko ta ga magari wal anfusi da kuma karewar rayuka ko tawayar rayuka ko ai ta mace mace ko ta daidaiku ko kuma ta ga magari was samarat da kuma annoba ta fari wacce za ta shafi ƴaƴan itace a wayi gari ko dai ba a samu abin noman ba ko ba ai ruwa ba ko ana cikin rigima da tashin hankali abin ma ba zai tabu ba wa bashirus sabirin kai bishara ga masu hakuri allazina sune wadanda idza asabatuhum musibatun idan musifa ta same su ko ta fada musu ko ta afka musu ba sa cewa komai qalu sai su ce inna lillahi mu mallakar Allah ne wa inna kuma mu ilaihi raji'una masu komawa ne zuwa ga Allah inna lillahi ba mu daga Allah ba mu mallakar Allah ne Allahu hunalil mulk inna ba ce minallahi sai aka ce inna lillahi ai inna mulkul lillahi mu mallaka ce ta Allah Allah shi ya halice mu shi ya mallake mu shi yake gudanar da mu wannan shine ma'anar rububiyya al mulku wal khalqu wat tadbir Allah shi ya halice mu Allah shi ya mallake mu Allah shi yake gudanar da mu don haka duk abin da ya faru mai dadi da mara dadi mun karba mun yadda mun gamsu mun amince daga Allah ne wa inna kuma mu dinna mun amince ilaihi zuwa ga Allah kadai raji'una zamu koma bayan mutuwan mu ulaika waɗanda suka yi wannan al'amari ko suka faɗi wannan magana tare da kudirewa alaihim salawatun salati mai yawa daga Allah ya tabbata alaihim akamsu wa rahmatun da kuma jin kai daga Allah wa ulaika waɗannan humul muhtaduna sune shiryayyu waɗannan ayoyi da muka karanta Allah ta'ala yana ambata mana cewa mu nemi taimako da yin hakuri da kuma tsayar da sallah wato ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala ta hanyar ku dinga yin hakuri ku dinga juriya kuma ku dinga kula da sallah hakuri akan duk wani abu mara dadi mun ce hakuri malamai sun dunkule shi sun lailaye shi a cikin abuwa guda uku suka ce as-sabru ala ta'a wato ayi hakuri wajen biyayya wannan biyayya da Allah ya ce mu yi to fa ba za ta ciyu ba sai da hakuri was-sabru anil ma'asiyati da kuma hakuri ga barin sabo hakuri da nisantan sabo abubuwan da Allah ya hana din nan sai an yi hakuri za a iya barin su was-sabru alal aqdaril mu'lima da kuma hakuri da juriya akan abubuwa da suke shafar mu waɗanda ba sa mana dadi ko ba sa faranta mana rai ko kuma kaddara ce mai radadi da take faruwa akan mu yau da gobe waɗanda Allah ya kaddara zai same mu wannan rayuwar dama ba gidan jin dadi bace duniya jin dadin duniya in ma an ji dan kadan ne qul mata'u dunya qalilun kace jin dadin duniya dan kadan ne ba shi da yawa saboda haka tattarawa zai a tafi lahira duniya gida ce ta jarabawa gida ne na bala'i gida ne na jarabawa wanda ya ci jarabawa ya wuce kuma Allah ba zai bakka ba sai ya jarabce ka sai ya gwada ka sai ya gwada imanin ka sai ya gwada maganganun ka sai ya gwada abin da kake faɗa to haka waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya lissafa cewa as-sabru was-sala hakuri wasu fassara hakuri da yin azumi cewa yin azumi ma za iya neman taimako ta hanyar yin azumi in abu ya dame ka kai ta azumi sau ko kuma ka tada sallah idan abu ya cushe abu ya rikice a tashi ai sallah in ba ruwa sallah ake ana kiranta sallar roƙon ruwa idan ana cikin halin fari sai ai sallar roƙon ruwa idan kuma rana tayi kusufi ko wata yayi kusufi nan ma sai a nemi taimakon Allah ta hanyar zuwa ai sallah haka idan juma'a tazo nan ma zuwa ake ai sallah idan idi yazo zuwa ake ai sallah sannan kuma akwai salatul haja akwai salatul istikhara akwai salatul tasbihi akwai salatul taubati in mutun yayi laifi yayi sabo yana son Allah yafe masa bayan yayi nadama yayi istighfari sai tashi sallah raka'a biyu yace rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Allah zai yafe masa in yayi wannan sanan ga salatul istikhara wanda zai aure ko zai kasuwanci ko zai sana'a ko zai shiga takara zai yi wani abu da yake son Allah ya bashi zabi sai tashi ya salla raka'a biyu ya karanta Allahumma innasi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra khairul li fi dini wa ma'ashi ka roki Allah da wannan cewa Allah in ka san wannan lamari da nake roƙonka na aure ko na shiga siyasa ko na shiga takara ko na kasuwanci ko na canza sana'a ko na canza gari ko na canza course ko na canza unguwa ko kuma wani zabi da nake so Allah ka bani ka san wannan zai zame min alheri a duniya ta da lahira ta faqadurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi ka kaddara min shi ka saukaka min shi sannan ka sa min albarka a ciki wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi fasrifni anhu wasrifhu anni wa qadir li al-khayra haythu kana sumardni bihi Allah in ka san wannan lamari da nake tinkara zai zame min sharri a addini na da rayuwata to Allah ka juyar da abin ya rabu da ni ni ma ka raba ni da shi sannan kuma ka kaddara min alheri duk inda yake sannan ka sa min yarda da alherin kun ga wannan din neman taimakon Allah ne a lokacin da kai sallah kake neman wato taimakon Allah da agajinsa ga salloli nan na farilla da muke yau da gobe ga salloli nan na nafilfili Malam Ibnul Qayyim yace idan mutun ya dawwama a cikin kula da sallolin farilla raka'o'in nan 17 azhar 4 lasar 4 magriba 3 isha 4 asuba 2 sannan yake rawatib guda 12 nan 4 kafin azhar 2 bayan azhar 2 bayan magriba 2 bayan isha 2 kafin sallar asuba raka'atul fajri ko mutun ya dinga yi ko ya zaba daga ketowa alfijir kai raka'a 2 wanda ita ake budewa da ita ka bude rayuwarka da sallah wanda ya bude rayuwarsa da sallah kuma ya rufe ta da sallah ka bude ta da wato raka'atul fajri ka rufe ta da shafi'i da wutri rayuwarka ka bude ta da raka'atul fajri ka rufe ta da shafi'i da wutri don ka bude da wato raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha arzikin da ke cikin yin wannan sallah raka'a biyu yafi duniyan nan gaba daya kaf da duk abin da ke cikin duniyan nan gaba daya sannan na biyu bayan ka zauna kai zikiri kai addu'a in rana ta fito sai kai salatul ishraq raka'a biyu da ake yi kafin sallar duha idan duha ya zo kana da hanyoyi guda hudu wajen yin sallar duha zaka iya yin raka'a biyu zaka iya yin raka'a hudu zaka iya yin raka'a shida yazo ma annabi ya taba yin takwas a lokacin duha yazo ma ya taba yin raka'a 12 a lokacin duha duk da malamai sun ce wannan raka'a 12 da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a lokacin duha ramuwa ce ta sallar dare da yake yi 11 a ranar bai samu daman yi ba shine yayi ta da rana wannan raka'a takwas kuma yayi ta ne a lokacin fathu makka da haka sai aka dauka tunda lokacin hantsi yayi ta ko salatul fatihi ce ko kuma salatul duha ce sannan kuma hadisi ya tabbata ayi biyu ya tabbata ayi hudu ya tabbata ayi shida daga nan sai lokacin azhar in yayi mutun yana da hanyoyin hada nafila da azhar guda uku ko kai hudu kafin azhar hudu bayan azhar azhar hudu raka'a 12 kenan zakai lokacin azhar hudu kafin ta hudu bayan ta ga ta hudu in an hada 12 ko kuma kai hudu kafin azhar bi bayan azhar in an hada da azhar ya zama nawa ya zama 10 ko kai bi kafin azhar bi bayan azhar in an hada da azhar ya zama nawa ya zama 8 to wanda zaka iya dawama akai sai ka dauka a ciki kowanne ya halatta hudu hudu ko hudu biyu ko kuma biyu biyu kafin azhar da bayan ta sannan la'asar ruwaya bata zo ingantacciya da yawa cewa ana yin wata nafila ta musamman kafin ai sallar la'asar ba sai wani hadisi da wasu malamai suka inganta shi wasu suka raunata shi wanda yace rahimallahu man salla arba'an qabla al-asri Allah ya ji kan wanda yake raka'a hudu kafin ya la'asar wannan hadisi wasu malamai sun tabbatar da ingancin sa cewa kai raka'a hudu kafin kai sallar la'asar bayan la'asar ko babu wata nafila tabbatacciya sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama raka'a biyun da yake yi bayan azhar wata ran ana gama sallar azhar sai yayi baki masu koyan addini to ya shagala da koya musu addini har la'asar tayi bai yi wannan nafila ba bayan la'asar sai yayi ta to kuma da yayi ta sai ya ci gaba da yin ta da ko su malamai suke ga bayan la'asar kafin rana ta fara yin jajajaja ko ta dauko faduwa ba a yin nafila halayen da ba a nafila guda 6 ne kakkai nafila a lokacin daidai bayan la'asar da daidai bayan asuba da daidai lokacin da rana za ta fito da daidai lokacin da rana za ta fadi da lokacin da rana ta zo tsakiya daidai wa daidai da kuma bayan mutun yayi raka'atul fajri kafin ai sallar asuba ba za ka tashi kai ta yin nafila a wannan lokacin ba raka'atul fajri kadai ta isa shi yasa ma in baka yi ta a gida ba in ka zo masallaci sai ka hada ta aniya ita ce raka'atul fajri ita ce kuma tahiyatul masjidi in kuwa ka riga kayi raka'atul fajr a gida in ka zo masallaci sai kai tahiyatul masjidi in ko tahiyatul masjidi ana yin ta ne domin dalilin shiga masallaci shi yasa ba ta da lokaci ko wani lokaci ka shiga masallaci kana iya yin ta to daga nan sai magariba kafin magariba babu wata nafila sananniya amma hadisi yazo sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghribi sai ce liman sha'a ga wanda ya so yake sanya wannan nafila bayan rana ta fadi kafin ai sallar magariba an kira sallar magariba za a iya yin nafilfili a wannan lokaci bayan magariba kuma yazo ai raka'a biyu yazo ma mutun yayi ta nafila tun daga sallar magariba har isha kai ta yin nafila sannan yazo kafin ai isha ai raka'a biyu bayan isha ma ai raka'a biyu daga nan sai qiyamul layli ko tahajjudi wanda mafi tsawon sa raka'a 11 mafi karancin sa raka'a 1 zaka iya yin tsayuwar dare da raka'a 3 zaka iya yin tsayuwar dare da raka'a 5 zaka iya tsayuwar dare da raka'a 7 zaka iya tsayuwar dare da raka'a 9 zaka iya yi da raka'a 11 zama ka iya yi da 1 amma fa dayan ba wai kaji an ce daya kace ka amma da dadi yad masu yin dayan rabin qur'ani suke karanta a cikin dayan karamakalla idan ya tsaya ya kabbara sai yayi izu 30 sannan yake ruku'u na'am kaka ce to ai wannan shi wani irin mai kasalar tsiya ne yake yin daya da daddare tunda an ce wutri wa shafa'i wal watr in ya raka'a biyu da sauri sai tashi ya kwaya daya zungure riya sai an kusa kiran assalatu yake sallama su daren ba su dauke shi da wasa ba to wani kuma zai iya yin dogaye zaka iya yin gajeru amma zaka yi dogaye sai ka rage adadin raka'o'in in zaka yi gajeru kuma sai ka ƙara yawan raka'o'in salatul layl mathna mathna wannan duka ana yi ne domin ƙarin kusanci ga Allah babu abin da yake kai mutun ga Allah bayan tauhidi wanda ya kai sallah to ai ta sallah ma tauhidi ce domin in za a kira sallah da tauhidi ake kiran sallah in za a tada iqama da tauhidi ake tada iqama in za a shiga sallah da tauhidul asma'i was sifati ake shiga Allahu akbar in za a fita sallah da tauhidul asma'i was sifati ake fita assalamu ismu min asma'illahi ta'ala alaikum sannan a cikin sallah me ake yi ne karatun qur'ani ne maganganun cikin sallah aqwal dinta karatun qur'ani tasbihi tahmidi tahiyya salatun annabi na'am addu'a sannan kazo afa'al dinta kuma tsayuwa ce da ruku'u da dagowa da sujjada da dagowa da zaman tahiyya karshen mafi girman aikin da dan adam yake na bauta tsakaninsa da Allah shine ya sujjada ba wani aiki a duniya da yake sujjada in kai sujjada ka zo karshe babu wani aiki a duniya kuma da za a ce wannan abin yana gaban sujjada babu shi saboda sujjada ka zubar da kanka ne gaba ɗaya a gaban Allah hancinka yana ƙasa goshinka yana ƙasa tafukan hannunka suna ƙasa gwiwoyinka suna ƙasa abin da shi yasa ƙarshen abin da mutum zai yi shine ya sujjada wasujud wa qatari kai sujjada kawai kai kusa da Allah to kun ga ashe sujjada shi yasa annabi yace in kai sujjada ka gaya wa Allah bukatunka a nan gurin ake sauraron bukata shi yasa cikin salaf akwai wanda in yayi sujjada baya dagowa sai yayi awa daya yana taiwa Allah magiya Allah ni ne Allah kai ne ni din nan ne rarauna kai din nan ne mai karfi ni ne mutsiyacin nan kai ne mai arzikin nan ni ne mai bukatan nan kai ne mai biyan bukatan nan ni ne mara kirkin nan kai ne mai kirkin nan Allah ka saba Allah ka saba dama kana bayarwa kai mai hakuri ne mu masu laifi ne kai masu gafara ne Allah ka bani yadda ka saba bani Allah ka ban duniya ka ban lahira Allah ka hada mun biyin Allah ka sa in ci ana Allah ka sa in ci a can Allah kana da kirki kana da hakuri kana da kyauta ka ji ni ka ganni ka san ni kuma kana da kirki albarru mai kirki ne kai to kaga sai kai tawa Allah magiya anan duk wata bukatu sai ka fada ko da Hausa fadi kan mutum yace to ya zan yi wannan da larabci ya ga maka addu'a sai da larabci sallah ce ake yi da larabci amma wajen daidai addu'a sai ka fada ko da wani yare kake ji Allah yana sauraron ka to kun ga wannan shine ma'anan wasta'inu bis sabri was sala ai sallah kuma yi hakuri inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri mun ce hakuri shine Allah ya kara nanatawa wala taqulu kada ku fada liman yuqtalu fi sabilillah ga wanda aka kashe su a tafarkin Allah wato mutane sun kasu kashi kashi akwai mutanen da suke mutuwa ta al'ada ko mutun ya fadi ya mutu da wani ajali akwai ko mutumin da ake kashe shi a tafarkin Allah menene tafarkin Allah man qatala litakuna kalimatullah hiya al'ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya fito filin daga ana fita filin daga ne ta hanya biyar ko ka fita filin daga ka bada dukiyarka ko ka fita filin daga ka bada ranka ko ka fita filin daga ka bada iliminka ko ka fita filin daga ka bada lokacinka ko ka fita filin daga domin ka bayar da wato fasahakka da dabararka da hikimarka duk musulunci yana bukatar waɗannan abubuwan da haka musulunci masu kafa shi mutum uku ne da mai ilimi da mai kuɗi da mai mulki shi mai ilimi yayi ta karantawa shi ko mai kuɗi yayi ta karkacewa shi ko mai mulki ya sa doka yanzu mu ta wa'azi amfanin mai mulki mutum ɗayan kasa mai mulki mutumin kirki sai ya maka abinda malamai za su shekara goma ba su iya kauda shi ba zamu ta jama'a giya ba kyau an tsinewa giya an hana shan giya mutane suna ta sha amma da mai mulki yazo ya ce a wannan jiha tamu mun yi doka shashi na kaza cikin baka ta kaza mai lamba ta kaza mun haramta sha da siyarwa da sarrafawa in kunne ya ji jiki ya tsira ba aya ba hadisi sai kaga jama'a suna ta gudu mulki malam mulki kasa mai mulki mutum ɗaya sai ya maka duk maganin wannan zaka ce an hana yanzu lokacin corona nan duk yawan nan namu aka ce kowa ya shiga gida sai muka shiga da gudu aka ce kasuwar ma kan muje sai muka rufe kasuwar masallacin ma aka ce kan muje sai muka bar masallaci ashe mai mulki in ka samu mutum ɗaya na kirki shi yasa ake ta addu'a Allah ya gyara mana shugabanni abinda malamai za su yi ta wa'azi a daina sai a kidenawa masu kuɗi su ta bada kuɗi a daina kidena amma yamu mulki da ya sha kunu ya zo gindin sifika ya rike da wata ɗan takardarsa a hannu daga yau ranar kaza ga watan kaza mun yi doka mai shashi na kaza cikin baka ta kaza lamba ta kaza mun hana kada a sake sai an ji manku kira an daina saboda haka shi yasa a fi sabilillah ya hada duk waɗannan abubuwa da za a taimaki addini da su to wanda aka kashe shi ko da matarka kake tsarewa aka kashe ka shi ma ya shigo cikin fi sabilillah man qutila duna malihi fa huwa shahid man qutila duna ahlihi fa huwa shahid man qutila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wani yazo yace ya rasulullah mutun ne yazo zai kwace min kudina yace kakka bashi idan iyake ni yace kai ma ka yake shi in ya kashe ni yace kai shahada in na kashe shi fa yace ka kashe banza wanda aka ya kamata bayan addu'a da muke yi Allah ya tsare mana ta'addanci to ya kamata kowane musulmi kuma ya zama ya zauna cikin shiri a zauna cikin shiri kuma ya addu'a a hada da addu'a a zauna cikin shiri akwai bayawa jami'an tsaro hadin kai wajen bankado waɗanda suke son su kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya to Allah ya ce kada ku ce waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah sun mutu bal ahya'un waɗannan rayayyu ne walakin la tash'urun akwai kissa da ta faru a wani hadisi na Abdullahi wato mahaifin Jabir dan Abdullah mahaifinsa shine ake kira da shi da Abdullahi bin Amr da kuma Amr bin Jamuh al-Ansari da tijai ne sun yi shekaru da yawa da yakin Uhud ya zo sai aka ce duk tsoho da yaro da mara lafiya da gurgu da makaho laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal mari duk aka ce su zaman su a gida su sai suka ce ya rasulullah mu dai tsofaffi ne in mun fita mun yi laifi aka ce a sauki aka yi muku suka ce to za mu didda haka suka fita yaki da aka yi karon farko aka yi karo na biyu duk sai aka kashe su da shi Amr bin Jamuh da shi Abdullahi baban Jabir dan Abdullah sai aka sai Jabir yazo ya kalli babansa ya tagumi ya ga gawarsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Jabir in gaya maka irin abinda Allah ya faɗa wa mahaifinka. Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da mahaifinka bayan wafatinsa gaba da gaba, yace ya kai bawa na kayi gurin abinda kake so in baka. Sai ce ya Allah, ina so a maida ni duniya domin na ba wa ƴan uwana labarin karamci da kai min, sannan a sake kashe ni in dawo lahira saboda kai. Sai Allah ta'ala yace a'a, ai ba a komawa duniya idan an zo lahira. Shine Allah yace wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna. Allah yace kada ku dauki waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah sun mutu, a'a, su mutuwar su wata iri ce, fitar rai ne kawai, amma ran an sa shi a cikin wani tsuntsu, su kuma tsuntsayen an musu wata sheka, ita kuma shekar tagwal ce. A cikin aljanna aka sa su, suna zuwa suna cin ƴaƴan aljanna har alkiyama ta tashi. Abinda aka wa waɗanda suka yi shahada kenan a tafarkin Allah. Allah kuma shi ya san waye ma ya yi shahadar, wa ma ya bai yi ba. Kaiwa wanda ake ta cewa ya yi shahadan ba shahadan ya ba. Wani kuma da ake ta cewa bai yi shahadan ba a wajen Allah ya yi shahada. To Allah subhanahu wa ta'ala ka karɓi ranmu, muna kana masu yarda da mu, ka karɓi ranmu a tafarkinka madaidaici. Wala nabluwannakum bi shay'in, sai Allah ya lissafo abu biyar. Duk wanda ya rayu a zamanin corona da an faɗi abu biyar ɗin nan, ya san lalle Allah ya jarabce mu da duka biyar ɗin nan. Wala nabluwannakum bi shay'in, Allah ya ce sai na jarabce ku da wani abu, min al-khawf, shin bamu samu kanmu a halin tsoro ba? Mun samu kanmu a halin tsoro da firgici, kowa kana gudunsa yana gudunka, waye mai corona a cikin ku ba sani ba, shi ya sa mask, kai ka sa mask, an bada rata. Yanzu ku duba, tuna Allah yake cewa a bada rata tsakanin namiji da mace, mata su sa niqabi su rufe fuskar su, na'am, tuna musulunci ya koyar da wannan. Amma duk aka ki a daina cakuɗa, a daina gauraya tsakanin maza da mata, sai gashi namiji da namijin ma ba a gauraya, mace da macen ma ba a gauraya, man namiji da macen an daina gauraya, kowa yazo sai ya baka rata tsakanin mita nawa ake cewa, mita uku ne ko hudu? Uku ko? Nawa ne tsawon mita uku? Faɗin hannu sau nawa ka gani? Sannan kuma ka rufe hancinka da bakinka. Malamai suka ta sabga fatoyi, wanda ya mutu a corona ya za a yi da gawarsa, ya za a yi, ake wanke gawar corona, ya ake mata jana'iza, ya ake zaman ta'aziyya, a ina za a yi ta'aziyya, wani irin zurfin rami za a yi, su waye ya kamata su je binnewar? Aka yi ta waɗannan fatoyin. Shin za a iya ƙona gonar gawar corona in ana jin tsoron za ta iya yaɗa cuta? Fatoyi sai da muka kirga sun kai wajen 40 da wani abu sababbi waɗanda aka yi sakamakon ɓarkewar kwalara da wannan COVID-19. Sannan duniya ta tsaya cik, da mutumin banza da mutumin kirki komai ya tsaya. Bi shay'in min al-khawfi, tsoron kakkai ka samun ko ni in sama ko mu sa wa juna. Min al-khawf, kun ga wannan babban misali ne na halin da duniya ta shiga ciki, khauf din nan da Allah ya ce, to mu mun ga khaufin nan. An tsorata sosai, an firgita. Komai ya tsaya. Liman da ladan ba a gaisawa. Miji da mata ma wani guri aka daina yin kiss tsakanin miji da mata. Katifan ma raba ta akai da gadan. Musifa, bala'i. Kai ka ce alkiyama ce ta tashi fa. Kan titi tsit. Ba kowa. Kasuwa an rufe ta ruf. Khauf min intisharil waba. Kowa yana tsoron kai ya dauka ko ya saka ko a saka masa. Wal ju', aka shiga yunwa hadda tallafin corona. An shiga yunwa ko? Tunda ba zuwa kasuwa, ba zuwa gona, ba zuwa kiwo, ba zuwa aiki. Me ya kamata? Yunwa. Dama yunwa takan zo ta fuska uku ne. Ko ga abincin, ga kuɗin, amma kai ba ka iya ci ba saboda ba ka da lafiya. Ana ungo ko da ludayi ɗaya na ga abincin, ga kuɗin, amma sai Allah ya sa maka ciwon da ba za ka ci abincin ba. Ko kuma ga kuɗin a hannunka amma ba abin siyarwar. Ko ga abin siyarwar babu kuɗin. Duk wannan yunwa ce. akwai lokacin da kudinka kana neman abinci amma babu ju akwai lokacin kuma daga abincin baka da kudin siye ju akwai lokacin da ga kudin ga abin siyan amma kai kuma kana halin da ba za ka iya ci ba ju Allahumma na'udhu bika min al-ju fa innahu bi'sat jaji'u annabi yace Allah ina neman ka tsare ni daga yunwa mummuna abokin kwanciya ne ace ka kwanta kana jin yunwa walju sai me wa naqasin min al-amwal sai aka samu tabayar kudi kudi da aka saba kashe su da neman su wasu da yawa sakamakon wannan wato lockdown da aka yi tattalin arzikin su ya kare dukiyar su ta tawaya muqabil kuma wasu sai da aka shiga bala'in su kai kudi masaibu qaumin inda qaumin fawaidu bizaq qadatil ayyam ma baina ahliha masaibu qaumin inda qaumin fawaidu wani sai da aka shiga kuma yake samun kudi su suke yo order mask su suke kawo allura kaza su suke kawo kaza dan haka su wannan covid 19 arziki ta kara musu amma yan kadan ne al'umma ku ta shiga bala'i na rashin kudi da yawa aure ya mutu da yawa makarantu an rufe makarantu an rufe masana'antu wani daga nan ba zai kara tashi ba to kun ga wannan an samu naqasin min al-amwal sannan wal anfusi nake jiji ana cewa akalla mutum miliyan 5 suka mutu a fadin duniya wanda aka sani banda kuma wadanda suka kamu da ciwon da kuma wasu dalilai da yawa da aka yi ta mutuwa makabartu a wasu guraren sai da suka ci kafal har aka rasa inda za a zuba mutane wannan jaraba ce naqasin min al-amwali wal anfusi masoya da yawa sun rasu manyan mutane da yawa sun rasu Allah ya ji kan duk musulmin da ya rasu sakamakon wannan annoba Allah ya karbe shi a matsayin shahidi والثمرات tunda ba a je gona ba ko ba a yi ruwan sama ba ai kaga thamarat ba zai samu ba duk dan itacen da ake bukata ai ga baki daya ma rayuwar mu ta gini ne akan tsuro da dan itace ko dai mu ci dawa masara shinkafa gero acca maiwa wake da sauran su ko kuma ci su lemo ayaba mangoro waye wadannan dai abubuwan da Allah yake fito mana da su wadanda arzikin mu da cin mu da shan mu Allah yake sakawa a ciki dama abu biyu ne ko ka ci nama ko ka ci tsiro to guda din duka sai da aka samu jarabawa a kansu to Allah ya ce in wannan yanayi guda biyar ya zo ko daya daga cikin biyar din ko biyu daga cikin biyar din ko uku daga cikin biyar din ko hudu daga cikin biyar din ko biyar daga cikin biyar din suka faru gaba daya akan ka kai kadai zaka iya samun wannan jarabawar sannan akan mu duka za mu iya samun wannan jarabawar zaka iya samun ta a gidanka ko a kanka Allah ba zai gushe ba yana jarabtan mu kuma jarabawa wannan ba za ta kare ba kullun sai an yi mana ita kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala nablu wannakum hatta na alamal mujahidina minkum wasabirina wa nablu wa akhbarakum Allah ta'ala ya ce sai mun jarabce ku har sai mun gane suwa suke jihadi daga cikin ku kuma suwaye masu hakuri kuma sai mun jaraba labaran ku wani guri yake cewa wa nablukum bisharri wal khairi fitna zan jarabce ku da alheri da sharri a matsayin jarabawa wani ba a gane turu kala din sa sai ya samu wani ba a gane turu kalan sa sai ya rasa yana da arziki ba za ka gane waye ba amma yana talaucewa sai ya dawo hakikanin sa wani kuma yana talaka ba za a gane shi ba sai yayi arziki sannan za a gane waye shi wani ba shi da mulki ba za a gane waye ba sai ranar da ya hau kujera mai karfi sannan zaka gane waye hakikanin sa wani ya canza mata ya canza abokai ya canza yan uwa ya canza makota ya canza sai ya canza komai har magana da tafiya sai ya canza to jaraba ce wani ya ci wani ya fadi in Allah ya baka ilimi bayan da kana jahili to anan Allah ya jarabce ka in Allah ya baka kudi kana mutsiyaci ya jarabce ka in Allah ya baka mulki baka da mulkin ya jarabce ka haka nan kuma in ya tsiya ta ka bayan kudin ma ya jarabce ka haka in kuma ya sauke ka daga kujerar ko tenuwar ka ta kare to nan ma an jarabce ka sai ka gane hakikanin waye naka waye ba naka ba tunda komai na duniya mai karewa ne kuma Allah ba mu ba waɗanda ya fi so a duniya sai da ya jarabce su annabi Yusuf alaihi salam an jarabce shi ko ba jarabce shi ba an jarabce shi jarabawa hawa hawa daga ciki jarabar yan uwa fa uba daya su goma suka hada kai suka ce sai sun kashe shi uqtulu yusufa, ku kashe Yusuf inji yan uwansa fa uba daya yayan annabi amma suna cewa kashe dan uwansu mako na nesa kuma la taqtulu yusufa wasu na kan ku kashe Yusuf su suna ku kashe shi an jarabce shi da yan uwa aka jarabce shi da kyau kyan sai ya zame masa kuma kowace mace ta gani sai ta kai masa danka yace rabbi sijna ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi Allah in ka banna a waje wannan kyan da kai min ya zamo fitina kowace mata sai ta kai min danka ko ta kai min wafta Allah kai ni kurkuku yafi min sauki aka kai shi kurkuku kuma sannan aka jarabce shi da wata mata matar sarki ta rufe kofa haita laka qala ma'azallah wannan jaraba ce Annabi Ayyuba mai arziki ne ga mata ga yaya ga kudi ga dukiya ga dabbobi ga kayan tsirrai duk sai da suka kare dabbobin suka mutu tsirran ya lalace yayan suka mutu matan suka gudu dai aka bashi da ita yace anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin Allah ciwo fa ya kai inda ya kai ka kawo mun mafita Allah ya fidda shi Annabi Zakariya sai da ya kai shekaru sama da 80 bai taba haihuwa ba matarsa ba taba haihuwa ba aka jarabce shi da rashin da ya tashi yayi ta sallah yayi ta addu'a ya rusuni wa yarsu min ali yaqub waj'alhu rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah la tazarni faddan wa anta khairul warithin yayi ta addu'a karshe Allah ya bashi da Annabi Yunusa kifi ya dace shi sai da ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan kifin ya zo ya amansa a waje Annabi Ibrahim dansa guda daya alayhi salatu wassalam yana son sa aka ce ya yanka shi inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin aka ce ya yanka shi yace ya kai dana na ga ina yanka ka ya za a yi yace baba yi abin da aka saka an jarabci dan an jarabci uban kuma duk sun ci jarabawa da uban ya ce ba zai yanka ba da shi uban ya fadi da shi dan ya ce ba za a yanka shi ba da ya fadi sai Allah ce falamma aslama wa tallahu liljadin da suka mika wuya su biyun kowa ya ci jarabawan sannan ya kwantar da shi yasa uka zai yanka aka ce tsaya da ma gwada ka ake ba so ake a yanka shi ba to rayuwar mu gaba daya jarabawa ce da samu da rashi da rayuwanka ta kai kadai da rayuwanka da matarka jarabawa ce haihuwa yaya jaraba komai Allah ya bamu ya jarabce mu ne innama amwalukum wa auladukum fitna da yayanku da dukiyanku duk jarabawa ce to Allah ka bamu ikon cin jarabawa shine Allah ta'ala yace kai bishara ga masu hakuri sai Allah ya siffanta su da hakuri sai yace allazina idza asabathum musibatun sune wadanda idan musifa ta same su me suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mallakar Allah ne kuma ga Allah zamu koma ranar alkiyama wannan sai ya saukaka musu radadin ciwon duk mutumin da ya shiga bala'i ya dau wurdin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai ga abu mamaki nana Ummu Salama tace ban gane wannan hadisin da wannan ayar ba sai bayan da mijina ya rasu ka san mace in mijinta ya rasu ita ta zama bazawara ƴaƴan sun zama marayu ba kowa kuma zai zo kusa da ita ba saboda ƴaƴa da shekaru mutane ba sa son auren mace mai ƴaƴa ba sa son auren mace mai shekaru matar da suka fi son aure uku ce mai kyau da mai kudi da mai kuruciya amma ka ce amma ka ce ga shekaru ga ƴaƴa kowa sai ya gudu an ce ba a jarabci ba a kana man ba a kama namiji da wani tarko a duniya ba wanda ya kai fuskar mace mafi girman tarkon da aka yi farauta da shi a duniya shine fuskar mace wani mai hikima yake cewa fuskar mace ɗaya daga cikin abubuwa guda tara ne fa da ake so kafin a aure ta amma mutum da ya ga fuskar sai ya rushe takwas din sai ya shiga sai an fara dandana sai ga garugo da gudu fuska ɗaya ce daga cikin abu tara da ake so a kalla a jikin mace kafin a aure ta amma wanda ya ga fuskar sai ya ce a tayi ai kawai tayi me ka gani fuskar ta me tayi an kama shi da tarko shi yasa mace za ta iya kashe miliyan 1 akan fuskar ta to da ta san nan muke kallo kuma mafi jaraba mace a ce ta rufe fuskar ta mafi jaraba namiji a ce kaka kalle ta dukkan ma'ana muke faduwa mu sai mun kalla su sai sun bude kuma mace duk kudin da ta samu shafa can goje can tayar da can lunkwasa can har ta ji a mata plastic surgery don hancinta da idanta su ƙara fitowa to wannan jaraba ce shi yasa Allah ta'ala yace waɗanda suka ci jaraba wannan za su samu abu uku ulaika alaihim salawatun min rabbihim salawatun min rabbihim salatin Allah daukaka ce da daraja zai ƙara mana kamar yadda Sheikh Usaimin ya fassara wa rahma ga rahma sannan wa ulaika humul muhtaduna waɗannan su suka samu su tamfi cewa su shiryayyu ne a wajen Allah wanda ya dauke musifa ya jure mata ya maida al'amari ga Allah ya ci jarabawa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan lahu ya Allah muna roƙonka ka bamu iko in ka bamu ka samu yi godiya in bamu samu ba ka samu cikin masu hakuri in ka bada umarni ka samu cikin masu bi in kayi hani ka samu cikin masu bi in mun yi zunubi Allah ka samu cikin masu nadama da tuba kuma Allah karɓi tubar mu Allah jaraba wannan da kai mana ta corona covid-19 wacece covid-21 covid-22 covid wallahi Allah duka janye ta Allah ka janye mana wannan musifa Allah kakka maimaita mana yanayin da muka gani an kulle mu a gida ba masallaci ba umara ba haji ba sallah ba tafsiri Allah kakka maimaita mana irin wannan ba kasuwa ba makaranta ba zuwa office ba zurga zurga ba kai komo ba daurin aure ba tayyawa Allah kakka maimaita mana irin wannan yanayi wanda suka rasu a cikin wannan yanayi kuma Allah ka karbi shahadar su wannan za mu tsaya malam mijinmu yana da wata amma baya kula mijinmu yana da wadata kai ka raba wannan dadin da wata Hausa ta kace ta yan Gombe malam mijinmu yana da wadata amma baya kula da mu yadda ya kamata kun san mutane a harkar kuɗi kashi hudu ne yawa ya kamata ku sani akwai wanda Allah ya ba shi kuɗi zai ci shi akan kansa zai sha zai sutura amma ba zai ba kowa ba za dai ka gansa a jikinsa shi duk da mota take mai tsada zai siya duk da gida yake zai gina duk wani abin dadi zai yi amma a kansa kadai wani kuma zaka ga gashi da arzikin amma shi ba zaka ga alama arzikin a jikinsa ba amma duk wanda suka kewaye shi zaka gansu cikin arziki da matansa da ƴaƴansa da makotansa da abokansa da ƴan uwansa ya wadata su amma shi bai damu da kansa ba wani kuma yana da arzikin shi bai ci ba wani ma bai ci ba kankamau kenan yanzu akwai wani mai arziki da aka ce yunwa ce ta kashe shi saboda ba lokacin cin abinci ba lokacin hutu ba lokacin bacci kullum a cikin nema yake ina ka fito nema ina za ka nema ina bacci shi ma lokacin baccin neman ya cinye shi ina lokacin hutu shi ma lokacin hutun bacci ya nema ya cinye shi ina lokacin sallah da lokacin addu'a shi ma ya cinye shi ina lokacin ayyuka duk bacci ya neman kuɗi ya cinye su to da aka karshe ya kamu da ciwo ya mutu kuma aka zo aka yi ta facaka da kuɗin sa sannan akwai wanda shi kuma yana da arzikin zaka ga shi zai ci jama'a ma za su ci zaka gani a jikinsa zaka gani a jikin ƴaƴansa da matansa ya wadata kansa ya wadata kowa to da haka ne zaka ga wani mai almubazziranci ne wani mai kauro ne wani mai daidaitawa ne wallahi zina idza anfaqo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama so da haka ina yi wataƙila mijinku yana da irin wannan cewa shi yana tara kuɗi ne ba don ya ci ba ko ba don ya baku ku ci ba kuma wataƙila kuɗin ya kawo ku to sai ku yaƙuri sai ya mutu har take cewa idan da za ka ga ƴaƴanmu malam da za ka ga ƴaƴanmu ba za ka ɗauka babansu mawadaci ba ne ƙwarai kuwa haka ake haka yake ya ku ta addu'a kayan miya a mafi yawan lokaci baya iya saya sai ya ce a sa mai da yaji ko hakan ya inganta a musulunci akwai wata kisa da Dr. Sa'id Kahatani Allah ya ji kansa wanda ya rubuta littafin Hisnul Muslim ya bada wata kisa yace akwai wani mai arziki a Riyadh aka yi shi, yana da kuɗi yana da arziki amma baya ci baya sha, yana da gidajen haya, yana da hotel, yana da kamfaninnuka amma akwai tara kuɗi, kullun cikin tara kuɗi yake, ba ci ba sha, kuma duk inda yake haya da kansa yake zuwa ya karɓo kuɗin da wata tsohuwar motarsa, sannan ana cin nama ne a gidansa so ɗaya a shekara, duk shekara zai sai rago ɗaya a yanka a ci nama, ragowan kuwa sai dai ya yi haƙuri. To ran nan ya tafi karɓo kuɗin hayarsa wani gari, sai dare ya masa, mota kuma riga ta tsohuwa ce dama ta mutu, sai ya shiga wani masallaci zai salla. Bayan an yi salla sai aka ce ana gayyata ku cin abinci a gidan Alhaji Wane, shi ma da ya ga banza ta, ka san yaji banza ta faɗi, shi ma sai ya bi gayya, aka tafi da shi gidan Alhaji nan cin abinci. A'a, ya ga an fito da kaji, zabi, naman, kowane irin nama. Kun san dai Laraba da suke bajinta, ka ga raƙumi an taho da shi, gashi an kafe shi, ga rago an kafe shi, kaji ko ga sunan da jaja wannan ta zama ko ina akwai ta. Ya ga ana ta cin abinci, ya yi mamaki shi da baya bayarwa, wannan irin mai arziki ne yake almubazzaranci haka. Bayan an gama cin kuɗi, an gama cin abinci, an gama nashewa, shi kuma mai kuɗin sai ya zo bakin kofa ya tsaya, duk wanda zai fita kuma sai ya saki kirgowa sai ya bashi, duk wanda zai fita sai ya saki kirgo kuɗi ya bashi, shi ma zai fita aka kirgo kuɗi aka bashi. Sai mamaki ce, kai ina ka samu kuɗi haka kake tafaca ka? To bai san shi ba, shi ma bai san shi ba. Sai ce, ni da ka gani nan Allah ya bani lafiyar jiki, ya bani ƙarfi, kuma ya bani kirki, amma bani da kuɗi. To idan na ji wani mai arziki da baya cin kuɗinsa ya mutu, to sai in ji an aure matarsa. Ya ce yanzu irin waɗannan guda uku nake da su, to kuɗin matan ne suke bani muke ta wannan facakar da su. Ya ce yanzu akwai wani mai arziki da yake Riyadh, sunansa kaza, sai ya ji an faɗi sunansa. Ya ce shi nake jira ya mutu, idan na aure matarsa sai a ɗebo kuɗin a haɗa mun, sai in ci gaba da facaka. Yan shiru ya fita, ai yana zuwa gida, Allah yake gari ya waye, gari na wayewa, sai ce a ji a siyo raƙumi a yanka. Mata suka ce, me ya samu Alhaji yau? Dare ɗaya ya gyaru, kai a je a siyo musu, kai wannan dama baka da kaza, zo ka siyo ma, kai a gyara can, a rushe can, a siyo kaza. Mata suka yi ta mamaki da yaran gida, aka ce, me ya faru ga Alhaji ya gyaru rana ɗaya, ya dinga kyauta, ya dinga alheri? Sai ɗaya daga cikin matar su ɗin ta tambaye shi, ta ce, wai mai gida me ya faru ne? Ya ce, ke dai bari, ke dai bari, na ga abin da na gani. To kaga wataƙila in kun faɗa irin wannan yanayin kuma sai ku jira. Malam ina fama da ulcer, azumin bara ban gama ba, yanzu na 15, azumin nan sai in ji kamar zan mutu. Waye ce mutumin da yake da larura ta faruwar ciwo ko ƙaruwar ciwo ko jinkirin warkewar ciwo, duk waɗannan an ce ya sauke azumi, in ya so in ya samu lafiya sai ya rama. Waman kana minkum maridan aw ala safari, idan kuma ulcer ka ba mai warkewa bace, sai ka dinga ciyarwa da faffan abinci ko ɗanye mudu ɗaya ga talaka. Malam, don Allah ka yi nasiha akan auren dole. Babana yana son in auri wani, ni ko bana son sa, kuma an yi ba zan iya, ko an yi ba zan iya kyautata masa ba, shi kuma cewa yayi babansa ya tilasta masa ya aure yar abokinsa, amma gaskiya baya iya kulawa da ita, shine yake tambayar waye mai laifin, baban ne ko shi da baya kulata. Wato iyaye ya kamata su lura da wani abu. Iyayenmu na da, Allah ya musu albarka, ya saka musu da alheri, ya sa aljanna ce makomansu. An musu aure ba a tambayansu suna so ko ba sa so, biyayya da auren biyayya ake, yanzu kuma auren soyayya ake. Ba biyayya sai soyayya, da ko ba soyayya sai biyayya. Shi ko musulunci so yake a haɗa soyayya da biyayya. Yanzu kun ga auren da ake yi yanzu mafi yawa na soyayya ne, shi yasa bai da ƙarko. Ya maruru, ya waye. Nan da zai ga ya mutu. Shi kuma na da biyayya ce, bata san mijin ba, bata san kalarsa ba, bata san waye ba, babanta shi zai zabo mijin. Ko mafi yawa iyayen da suna zabo miji ne na gari. Mafi yawa iyayen da, duk iyayenmu zaka ga ba wanda aka tambaya kina so ko ba kya so. kawai aurar da su ake, kawai iri ake nema, malami ya zo, shugaba ya zo, wani mutumin kirki, kana shan kwaya, kana shan giya, komai arzikinka ba za su baka yansu ba. Amma mutumin kirki su ake a hada iri da shi. Wannan yasa zaka ga da aure bai da wahala, iyaye suke hadawa. To yanzu da aka yi ilimi, aka waye, aka cire iyaye daga ciki, ya zama iyaye su suke zabowa da kansu. In iyaye sun zabo ma ba sa so, sai su ce ba sa so. To mun yadda ba kwa so, amma ku kawo wa iyayenku wanda su ma suke so. Ku kawo musu mutumin kirki. Wani sai kaga uba ya kawo mutumin kirki, yasa ta kawo wanda ba mutumin kirki ba, kuma ta tilasta lalle nata take so. Shi kuma uban yana ga akwai hatsari da in an aure ta ba za a dade ba za a koro ta. Saboda haka iyaye ku daina wa iyayenku auren dole. Ku dinga musu aure na soyayya. Ku kuma iyaye ku dinga zabo mutanen kirki a lokacin da za ku kawo iyayenku wanda kuke so. Da yarinya ma ta isa ta kawo miji, uba da yake kawowa. Ko kai kaga iya kana so zuwa kake kaga yawa mahaifinta kafin kai magana da ita. To yanzu tunda abubuwa sun lalace sun koma haka, sai a dinga yin auren soyayya din tare da biyayya, tare da nagarta, tare da kirki. Saboda haka a daina yin auren kiyayya, saboda baya haifar da arziki musamman a wannan zamani da abubuwa suka lalace. Malam na auri wata, na dau na auri wata na dauka farashi, ace bilicin take yi. To hakan ya halatta ne a musulunci? Wale ta ke kira akwai wani da aka yi masa irin makeup din nan, makeup aka yi, makeup aka mai da mace fara, ashe baka ce. Sai da aka je irin bakin ruwa din nan za a yi wanka, tana fadawa ruwa, sai wannan kayayyakin da ta shafa ya goge, sai ya ganta yar dukununu, ya ganta baki kiran, daga na auren ya mutu. Waɗannan makeup da ake yi a fufus, a ciccen za mace fuska, a gyaggyara mata, a yi kaza, duk ba shi da wani amfani. Ka auri mace yadda take, in ya so ta zo gidanka komai ma sai ta yi. Amma ɓoye waɗannan abubuwan bayan aure, in ya bayyana yana kawo matsala. Shi ne ake kira Fanta face ko Coca-Cola leg. Kaga mace fuskar ta tana kyalli jajajir, amma kafar ta kuma can baki kirin, yadda zaka gane fuskar kode ta akai da karfin tsiya. Kai kuma kai ma kwadayinka ne ya kai ka tona wa kanka asiri cewa kai ma ba mace mai kirki kake so ba, ba mai addini kake so ba, kai ma fuskar kake so. Shi yasa sai aka yaudare ka da fuskar, aka kama ka da tarko, da aka ba yadda za ka yanzu sai ka ci gaba da zama da yan dukununinka. Wai na son dau mataki ne, amma zan yi hujja da fatawarka ne. A'a, ba magana daukan mataki, zama daram. Yawwa, Allah ya ba mu dacewa. Sai masu neman addu'a, jiya wani ya bada naira 200 a yi masa addu'a, wani ya bada 500 a sa asusun marayu, Allah ya ba yaransa ilimi, wani ya bada 500 shi ma a saka asusun marayu, na neman admission, tana neman admission da miji na gari. Sannan wani ya bada 200 a sa asusun marayu, ya kare an yi aiki bai yi kyau ba, za a yi min na asibiti, a yi min addu'a, Allah ya sa ka warke. 200 an min alkawarin aiki a taya na addu'a, Allah ya sa a baka. Daga maharban Gombe ai musu addu'a ga 200, 1,000 marayu Allah biya mun bukatuna, 100 ai mun addu'a kan masu satan karafunan makabartan nan bayan asibiti, Allah ya shirye su. Ita ma makabartar sata ake mata, Allah biya lalace. Gafarta malam shekara 5 ina jinya, ai mun addu'a. Akwai masu neman jari, Allah ya hore musu da sauran bukatuna alheri. Akwai yaushe zai fi kutuban wace juma? To Allah ya kai mu gobe sai a sanar. Allah, muna tawassali da sunayenka masu girma da sufofinka madaukaka. Allah, duk wanda yake da damuwa ka yaye masa. Allah, duk mai bukata ka biya masa. Allah, ka yaye mana halin da muke ciki. Shuwagabanninmu Allah, ka sa musu shiriya. Allah, kai musu jagoranci. Allah, ka kewaye su da mashawarta na kwarai. Allah, ka cika zukatansu da imani da tausayi da adalci. Allah, muna roƙonka ka gyara mana wannan ƙasa tamu ta zama mai albarka, ta zama mai alkhairi. Allah, ka kauda fitintunu da tashin hankali da masifu da yunwa da corona da covid, da duk wata musifa Allah ka kauda ita. Allah muna roƙonka kai mana arziki duniya da lahira. Allah waɗanda suka rasu ka ji kansu masu rai, Allah ka sa mu cika da imani. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al almauta rahatan lana min kulli sharr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.